الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهت بيبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani binciken da Bankin Duniya ya gudanar game da ilimin mata a lokutan baya na nuni da cewa kashi 89 cikin 100 na 'yan mata suna kammala karatunsu na primary a duniya, sai dai kashi 77 cikin 100 ne kawai suke kammala karatun secondary. Binciken ya ci gaba da cewa rashin ba ƴaƴa mata damar samun ilimi mai zurfi yana janyo wa ƙasashe asarar kuɗi tsakanin dala trillion 15 zuwa dala trillion 30. Yau shirin domin iyali zai fara haska fitila a arewacin ƙasar Ghana, yankin da ake fuskanta koma bayan ilimin ƴaƴa mata, kafin mu kai ga haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman sanadi da kuma mafita. Bari mu shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakilinmu Idris Abdullahi Bako ya haɗa mana.
Miliyoyin 'ya'ya mata ba sa samun karatu a yau, kamar yadda masana suka ce hakan na faruwa ne sabili da bambancin jinsi, talauci da kuma al'adu. Waɗannan 'yan matan suna da buri kamar 'yan uwansu samari, kuma suna da burin neman ilimi da kuma taimakawa iyalinsu da al'ummarsu baki ɗaya. Amma mafi yawanci ana tauye musu wannan damar, a tuzarta su, sannan kuma a tilasta musu yin auren dole a ƙasashe da dama na duniya. A nan Ghana, tun shekara 1995 ake ba da ilimin firamare da ƙaramin sakandare kyauta ga 'yan ƙasa. Kuma a shekarar 2017 shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo ya sanar da ilimin babban sakandare kyauta domin wanzar da ilimi ga kowa ba tare da la'akari da jinsi ko bangaranci ba. Duk da wannan damar da gwamnati ta bayar ga ilimi, alƙaluma da hukumar ƙididdiga ta Ghana ta fitar a kwanan nan na nuni da cewa 'yan mata kimanin 250,000 masu shekaru 6 zuwa 14 ba su taɓa zuwa makaranta ba sam a yankin arewacin Ghana. Alƙaluman ƙasa baki ɗaya na cewa kashi 7.8 cikin 100 na 'yan mata masu shekaru 6 zuwa 14 ba sa zuwa makaranta, kuma 3 cikin 4 daga cikinsu suna zaune ne a yankunan karkara. Wannan alƙaluman ya tayar wa ƙasa hankali, musamman waɗanda suke da alaƙa da arewacin Ghana. Malam Bashir Shehu, mai sharhi ne akan harkokin ilimi, ya bayyana wasu dalilan da yasa hakan ke faruwa da kuma muhimmancin ilimin mata ga al'umma.
Abin da ke da damuwa ne, almost 26,000 su ne MJHS junior high waɗanda ba su shiga mafasali ba. Wanga abu mai damuwa, saboda neman ilimi ya zama dole a bisa ga kan kowane da namiji ko mace. Abubuwan da ke haifar da waɗanga abubuwa yawanci sai ka gani kamar yi ma mata aure da sauri waɗanda maybe ba ransu ne ma ko ba su amince da wannan abu ba. Baya ga haka, bai ya kamata a ce da aure na ana taliban ma neman ilimi ba, saboda way marriage is not an obstacle to education. Amma in sun nemi an musu auren da yake shekarunsu na kasa, yana kawo ba za su karasa da ilimi ba, saboda ba su san da za su tafiyar da lamuransu ba.
Shin ko ta ina rashin baiwa 'ya'ya mata ke koma da al'umma baya? Alhaji Bala Sa'ad shi ne daraktan makarantar Ghana Lebanon Islamic School GLIS da ke Accra.
Yau population mata ya fi maza yau, bi ma'ana yau in mun hana mata ilimi, wato za mu ruguzar da duniya duka baki ɗaya. Na biyu kuma in ka duba yau, yaro duka in ya tashi ƙarfin alaƙarsa da uwarsa ya fi ƙarfi da uba, saboda lokacin da yawa ubannai suke fita su je su nemo su kawo. Dan shi ita uwan da ke ƙoƙari da yaro koko da yara da ke gabanta, in ba a bata ilimi ba, kaga na Allah yaran da za su taso su ma sun samu aibi wurin ilimi. In aka ba mata ilimi, to society duka al'umma duka mun ci amfani. Amma in aka hana mata ilimi, wallahi bamu da finca.
Yunus Salahuddin Obando, mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum, ya ɗora muryarsa akan illar rashin baiwa 'ya'ya mata ilimi ga al'umma.
inda ake aurar da ƙariyar mace ba wani ilimi, ba wani karatu, ba wani tarbiya, gaskiya ina da babban illa ma kasa. Akwai ƴar mata wayanda yake masu shekaru kasa da yake yau muna maganar da sun je gidan aure amma saboda ba su da wani karfi ko mu ce wani ilimi na zama gidan aure, yau su sun zo da yara biyu uku da yake yau suke ta fama su ciyar da wannan yaran da yake single mothers. To kaga irin waranga hali wanda yake idan yau in dai na mace ta bar aure ba ta da wani ɗa ma ta kare kanta da ƴaƴanta, yana sa su yaran nan da kansu na fara cikin miyagun ayyuka da tabi'u na kwayuka da sauran aikin shaka da sauransu, sannan matan ma kuma same su karshe cikin karuwanci da wasu ababen da yake yana cikin ababen da ke koma kasa baya.
Yawancin fa'idodin ilimi kamar yadda bincike ya nuna yana fitowa ne daga kammala karatun sakandare. Malam Muhammad Lamin Abdulhamid shine mai bayar wa almajirai shawarwari da jagoranci a harkar ilimi na makarantar Ghana Lebanon Islamic School da ke Accra. Ya bayyana kalubalen da yake fuskanta a matsayin sa na mai hulɗa da almajirai mata a kodayaushe.
Wani lokaci an zo a kai wani wuri da iyaye na son a musu aure, to wannan ya zama wani tangar da abin da ke shishige cikin lamarin yaran mata. Tana kuma mun samu wata ma da yake ta kai ta fara jinyata ta ta shiga aikata ya da nan ne kokari, amma no watan wanda wannan ya ta fara jin za su ga iyaye na ka masa kai aure da ta komo daga baya ta yi bayan aure ta shiga aikata ba ka jima ba don ta dauka juna biyu. Akwai wata kuma wallahi ita ta kai jejes har ta kusa jejes direk an kusa a rubuta jejes, sai na samu labari kaman ko yaron za ta yi aure sai na cire habbaban na ba shi hankuri ya bar yariyan ta gama biyu ta masa bai bai da ba wai ana ga alaman yariyan idon sa ya so ma sana batun maza da saure ku suna gudun kunya, nace tunda dai ta kai za ta rubuta ta biyu ku ba ta wannan ku ta samu certificate din jini ce sun ma don gaba ba mu san talin da yaran da ta fice ba wata mun ci abin da da zarafin ta wata na ta zarge mu ta ganci sai ilimin na at least mu ba ta one foundation
kwalliya ba za ta taba biyan kudin sabulu ga ilimin mata ba sai da gudunmuwar iyaye. Hajiya Safuratu Mada uwa ce wacce ta kula da ilimin ƴarta har zuwa jami'a, ta bayyana kalubalen da ta fuskanta.
Yayi kamar na zama single parent din, to amma lokacin da kakanta ke da rai wallahi ya ce makami, amma da yazo ya bar duniya wahala duka yazo kaina shani school fees, shani hostel, kuda abinci, komi dai kaina yake nike wahalan adina. In dai lokacin su ya kai wani bi ita da kanta ke tsayawa kaina ta ce mini ma lokacin su ya kai she na biya hostel fees nan fees ko she na biya school fees, to inda duk kudi yake duka kamata in nemi in kawo in bata sannan ta tuku. Iyaye su yi kokari, su yi kokari domin zamanin ga da muke sai da ilimi, ilimi shine jagoran komi, in ka ilmantar da biya mace ka ilmantar da al'umma. Kowane irin hali suke ciki su yi kokari su kai ƴaƴan su mata su kuma su ba su karfin gwiwa su je su taimaka musu ko ta wani hali ne su taimaka musu su je su samu ilimi mai kyau. Shi yasa na ce dai akalla ilimi dai ya taimake ta sosai, ni kuma ina ganin amfanin shi kwarai.
Ilimi yana da matukar muhimmanci ga ƴaƴa mata wajen sanin ƴancin su, yana bude hankalin su ga kiyaye kansu daga abin da zai cutar da su da sanin ya kamata. Wasu dalibai sun bayyana jin daɗin su ga kasancewar samun ilimi da suka yi.
Sunana Yasmin Isa Jibril Abbas, ni daliba ce da ta gama karatun ajin secondary. Gaskiya ilimi ya taimaka mini na sanin makoma na a cikin rayuwa. Ilimi ya waye min kai, kuma ilimi ya bari na gane inda duniya ta dusa, kuma ilimi ya bari na waye sosai akan abubuwan da ke gudana a sassa daban-daban na duniya, kuma ya sa na fahimci yanda rayuwa take gudana. Da ilimi ne ya mace za ta samu ci gaba, ta samu ilimi ta waye, domin samun ilimi zai taimaka ma ya mace wurin samun rayuwa mai kyau.
Sani Fatima Abubakar, ya fi amfanin ilimi sosai don akwai wasu abubuwan da ban sani amma da nake na neme ilimi na zo na san su abubuwan da yake yi da abubuwan da bai fi yi ba. Ma na ka take hospital don neman ilimin da na yi, sannan yan gwagwada mata abubuwan da doctor ya ce ta yi ko magungunan da aka ce ta sha. Sa neman ilimi dai na samu na ci amfanin shi sosai. Neman ilimi dai na da wuya amma dai ka sa himma, ka sa himma ka samu, ya yi maka sauki maka jin wahalai.
Kamar yadda hukumar kididdiga na Ghana ta fitar a kwanan nan, yankuna uku da ke arewacin Ghana da suke da kaso mafi yawa na 'yan mata da ba sa zuwa makaranta a halin yanzu, da kuma waɗanda ba su ma taɓa zuwa makaranta ba, su ne yankin Savannah na da kashi 40.2 cikin 100, sai yankin Arewa maso gabas na da kashi 29.3 cikin 100, sannan yankin Arewa na da kashi 28.5 cikin 100.
To ga da Malam Idris. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abinda masu ruwa da tsaki za su ce dangane da wannan lamarin. Kafin nan, a madadin wakilinmu a birnin Accra na kasar Ghana, Idris Abdullahi Bako da Jimbe Hamza da daidaita sautin shirin, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su miki, ashe mu magabayin miki.